sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asirin Talata 2 ga watan Afrilu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Far'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ta Alpha Radio ne. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makili ne tare da Yusuf Aliyu Harande zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To baba, Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki na taimakawa wajen samun karancin abinci. Kana kuma yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gana da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO.
Kanon labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai kuma za ku ji cewa hukumomi a Najeriya na ci gaba da kokarin farauto masu garkuwa da mutane da ma wasu ƴan bata gari masu da fara mutane a Najeriya.
Wato waɗannan yake garin ƴan ƙananan shedanu ne. Waɗannan yawo suke suna cewa su ne commandant na civil defense kuma na jihar Nasarawa. Suna karban kuɗi a hannun mutane wa za su ba da aiki. To lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su.
Jami'ar adawa a jamhuriyar Niger kuma ta bayyana zaben Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar PNDS mai mulki a zaben 2021 na shugaban kasa. Ko shakka babu hakan zai bata dama ta lashe zaben cikin sauki.
Shi dai wanda suka tsayar a matsayin dan takara cewa da shi Bazoum din kowa ya sani ba zai kai labari ba. Shi yasa ma yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai.
Mustapha Nasir Bakari kuma na tafi da shirin sa na noma tushen arziki. Amma za mu fara ne da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A cikin rahoton ta na shekara-shekara na bana da ta aka gabatar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga cikin kasashen duniya 53 masu fama da karancin abinci da kuma kasashen da suka hada da Yemen, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Kinshasa, da kuma kasar Afghanistan. Haka kuma hukumar ta ce shekarar da ta gabata ta 2018 ita ce shekara ta uku biye da juna da aka samu jimillar yawan mutane da ke fuskantar karancin abinci da suka haye mutane miliyan 100. Kada ko da yake shekarar 2017 ta fi muni da yake bayyanawa cewar da aka samu sama da mutane miliyan 124 masu fama da matsalar yunwa. A yau Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta kasashen Turai wato NATO, James Strasburg, a fadar White House yayin da ake shirin samar ake soma shagulgulin cikar shekaru 70 da kafa ita kungiyar ta NATO wacce shugaba Trump ya sa sukar lamarinta a can baya. Trump ya jima yana caccakar kasashe da ke cikin kungiyar ta NATO akan cewar ba su ba da isasshiyar gudunmawa da ta dace. Yana mai cewa sun fi dogaro ne da kasar ta Amurka wajen samun kudaden tafiyar da kungiyar. A lokacin da yake yakin neman zabe a shekarar 2016, Trump ya baiwa mutane da dama mamaki lokacin da yake kalamin cewar kungiyar NATO kungiya ce da aka daina yayinta kuma ta tsufa. A daidai lokacin da ministocin kasashen Turai ke isowa nan birnin Washington domin gudanar da taron shagulgulin, masana na bayyana NATO a matsayin kungiyar da ta sami gagarumin nasara ta fuskar samar da tsaro a nahiyar Turai. A halin yanzu kuma babban jigon mashawaran kungiyar tarayyar Turai, Mr. Michael Barney, ya ce Birtaniya na ci gaba da kusantar lokaci da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar, sai dai kuma har yanzu ba wata takamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za a yi ficewar. Da yake jawabi a birnin Brussels, Bani ya ce har yanzu kasar tana iya ficewa daga kasashen na EU ba tare da yarjejeniya ba, amma ya ce hanyar kawai da za a bi iya a fice ita ce guda ɗaya, shine idan majalisar dokokin Birtaniya din sun amince da tsarin da Prime Minister Birtaniyar Theresa May ta cimma da wakilan EU bayan sun share shekaru biyu suna zantawa akan lamarin. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Majalisar dokokin kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na kasar watan jiya. A yau Talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a majalisar dokokin kasar. Kudirin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa kwara ɗaya, wanda zai haramta ma mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a ranar 15 ga watan jiya a masallacin An-Nur da na Linwood a garin Christchurch da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 50. Ministan 'yan sandar kasar Stuart Nash ya ce wannan harin ya nuna cewar mutanen New Zealand da dama na da muggan makamai, sai dai kuma wani dan majalisa mai ra'ayin riƙau na kasar mai suna David Seymour ya yi soki yadda majalisan suka gabatar da wannan kuduri ga majalisar, amma dai Seymour bai samu damar kada ƙuri'arsa ba ta rashin amincewa da dokar. Lokacin ya kasance yana ganawa da manema labarai wanda bai samu damar bayyanar da na bai samu ainihin kada tashi ƙuri'ar ba ta rashin amincewa. A yau Talata majalisar dokokin Amurka za ta cimma matsaya ko ta aika da sammace ga Attorney General na Amurka Williams Burr da sakataren kasuwanci Wilbur Ross don su ba da takardun da za su bayyana shirin gwamnatin Trump na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ko a'a a takardar ƙidayar da za a yi a shekarar 2020. Ross ya ce ya yanke shawarar hakan ne a shekarar da ta gabata biyo bayan neman hakan da ma'aikatar shari'a ta yi da zimmar tsaurar haƙoƙin zaɓe. Jihohi da kuma ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama sun soki wannan lamari wanda suka ce zai sa baki a ƙasar, wanda kuma hakan bai yi daidai ba. Hakan kuma zai zama barazana da duk yanda ake so a san inda mutane suke a kasar ta Amurka. Muhimmancin kidaya shine a san adadin mutane da ke cikin kasar ba tare da la'akari da matsayin su a cikin kasar ba, ko kuma baki ko kuma neman sani ko baki ne ko kuma 'yan ƙasa.
Alu harin da ke nan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, batun satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kudin fansa a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta samu rahotannin matsalan garkuwa da mutane da ma wasu ɓatagari da ake gudanarwa a faɗin jihar. Ga dai ƙarin bayani daga wakiliyarmu Zainab Babaji.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta samu bayanan matsalar garkuwa da mutane da wasu ɓatagari ke yi a faɗin jihar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Theophilus Tena ya ce a watan Maris na wannan shekara sun samu rahoto da dama na waɗanda wasu suka zo har gida suka ɗauke su don neman kuɗin fansa.
What they normally do is that these criminals will go to people's home and take away somebody that is very vulnerable, that is so dear to their family, and then demand for ransom.
yace abin da waɗannan bata gari ke yi shine sukan je gidan mutane ne sai su dauke wani da suka san yana da muhimmanci sosai ga iyalan kamar yaran gidan sai su buƙaci a basu kuɗi kafin su sake su Kakakin runduran ƴan sandan yace bisa bayanan da suka fara ganowa mafi yawan masu garkuwa da mutanen ba su da nisa da iyalan da suke sacewan
I want to also inform you that our own plainclothes detectives are there in these places we have started getting information we are profiling those suspects before you know we arrest them
DSP Teofef Tena yace ina shaida miki cewa Jama'anmu da ke farin kaya suna wurare kuma sun fara samu muhimman bayanai da muke tattarawa zuwa nan gaba kadan zamu cafko su. Kakakin runduran ƴan sandan yace jama'a su rika bada bayanai da zai kai ga kakkabe dukan bata gari da zaluntar jama'a ta hanyar kai rahoto wa jami'an tsaro da kiran lambar wayar kwamishinan ƴan sandan jihar kai tsaye. A jihar Nasarawa kuwa rundunar tsaron jama'a ta Civil Defense ne ta yi nasarar cafke wasu mutane da suka dade suna damfarar mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Commander Rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari yace cikin waɗanda suka kama har da wani da yake sojan gona yake karbar kuɗi wurin jama'a da sunan zai ba su aiki a hukumar ta Civil Defense
wato waɗanda yake garin ƴan ƙananan shedanu ne waɗannan yawo suke suna cewa su ne commandant na Civil Defense wani jihar Nasarawa suna karbar kuɗi a hannun mutane ko za su bada aiki to lokacin da labari ya zo mana sai muka fara neman su to da yake shedanu ne sosai in suke da kai yanzu nan an jima kadan sai ka same su Abuja ba su da gida me ganin muka fara neman su kuma tracker din mu Allah ya taimaka duk inda suka yi waya muna ganewa muna bayar su daga Abuja suka yi Kaduna daga Kaduna suka yi Mina suka yi Suleja daga Suleja suka yi Tafa daga nan ne suka je Taraba Jalingo daga nan Allah ya ba mu sa'a muka kama wasu a Kaduna muka kama wasu su kuma anan tafa to Allah ya sa dai yanzu mun kama su kuma zamu kai su gaban kuleman ta sabo
wasu da aka kama sun yi bayanin kan yadda suke gudanar da muguwar sana'ar tasu
wannan naji sa magani a gidan babashi babanshi ya ce an kama shi maganin ciwon ba su ciwon sugar na kai shi police station an ce an tafi da shi Civil Defense an gwana sabo sai muna zuwa gida sai baban yana ta damuna zuciya na ce in baka ji ka tamake shi ba in ka ji ka ba magani wata kila zai yi maka abin da ba za ka ji dadi ba ina zuwa kawai aka ce kai waye nace I'm so surface I know before one for Nigeria
yanda nake ni na ni hazan nake yi in bi ka kan hanya in tare ka muka sallama ina tambayan gidan wane malamin wane 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 idan ka yarda shi ke da idan baka yarda ban koma gefe ɗaya muka addu'a abin da kake da shi in ansa ba kwashe nake ba yawa addu'an da nake salamu alaikum wa alaikum salam ina tambayan gidan Hajiya Zainab wanda mijinta ke sai da alqur'ani yar mai duguri idan ka ce baka sani ba tun da mu akwai wani aboci ne wanda nake tare da shi kaman wannan yanzu muna tare da shi in na dafa shi zai koro mu bayan ya koro mu zauna zai jawo mutumin yace zo mu je mu tambaya wani rana ne zamu yi sadakar nan kan da kanin ce sami gefe ɗaya ka zauna idan ka zauna gefe ɗaya daga nan shi kenan zan ce to kai kana da makiya kai ma kana da makiya kwanan nan aka muka sata sai ce eh haka ne daga nan shi kenan je kamar sallaci ka je ka ebo kasa kan ka dawo na ga na lallaba na yi tafiya
yawaitar ayyukan bata gari a Najeriya dai ya sanya mutane da dama zama cikin fargabar abinda ka iya faruwa da su walau ga matafiya ko a gidaje banda rasa dimbin rayuka da a kullun ke salwanta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to madalla a gaishe ki Zainab Babaji a jamhuriyar Niger kuma yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ikirarin tsayar da Bazoum Mahamad a matsayin dan takara mafi cancanta a kokarin ta na lashe zaben shugaban kasa shekarar 2021 dan adawa nasu bangare na kwatanta abin tamkar wani batan basira ce da zai sa jam'iyya mai mulki ta sha mummunar kai a wannan fafatawar wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Muni Barma ya aika mana da karin bayani
rasan jam'iyyar ta PNDS tarayya daga sassa daban-daban a taron su na ranar Lahadin da ta gabata sun sanar cewa gamsuwa da cancantar Bazoum Mahamad ne ya sa suka yi na'am da shi a matsayin dan takarar su na zaben 2021 zaben da suke ganin sa a matsayin mafi a'ala a kokarin su na lashe zabe sai dai Habila Rabi'u na MPN kishin kasa na cewa batan basira ne ya zo wa jam'iyyar mai mulki
shi dai wanda suka tsayar a matsayin dan takara cewa da shi Bazoum din kowa ya sani ba zai kai labari ba shi yasa ma yau muke ganin wasan za ta yi kyau sosai, saboda idan kuka yi lura kuka yi la'akari da jawabin shi ya nuna cewa abin ya zo mishi da bazata kasancewa rayuwa an tsaida shi a matsayin dan takara, saboda ya san bai da qualities bai da cancanta ta ya kasance dan takara ne. Duk wasu matakai ko kuma wasu sharuɗa da ya kamata mutum ya cika domin kasancewar wanda zai zama wakili na al'umma ta ƙasa bai da su bazo, insha Allah ta'ala za su gane shayi ruwa ne idan lokaci yayi.
To amma a cewar kakakin Fayyande Sarriya Alhashi Usmanu Muhammadu, suna da ƙwarin gwiwa nasu gwanin zai kai labari.
Bazum in Allah ya yarda shugaban kasar Niger ne insha Allah.
Yan adawa na ganin kamar zaben nan na Bazum faduwar hannu ne a gare ku.
Babu mai san talaka kasar ga wanda kai Bazum ma. Wanda yake wannan zance bai san Bazum ba. Mu ka san shi, mu ɗan fayyande tare shi sa muka zabe shi. Dan mun san matsayin shi, mun san zai iya kangayya. Sannan waɗanda ke tsinkan wannan Musa Abdul suke ni.
Da ni dai yan adawar suka fara korafi akan wasu abubuwan da suke dauka a matsayin wani yunkurin murɗa zaben na 2021. Alhaji Dudu Muhammadu shine kakakin jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban kasa Muhammad Usman.
Wannan dan takara na tarayya shine shugaban jam'iyyar tarayya, shine ministan a cikin gida, shine ministan da yake kulawa da hukumar zabe, shine ministan da yake amsar sakamakon zabe, shine ministan da yake kula da sarakin gargajiya. To kai a irin wannan abubuwan kin yi gaskiya?
Hukumar sani hukuma ce mai zaman kanta, ba ta karkashin minista na cikin gida. Sannan ba shi wake kula da sakamakon zabe, sai ni ke kula da amsar sakamako na zabe. Kuma ina tabbatar maka da cewa Bazum matsayin shi na dan takara ai ba bako bane na yin marabus a bisa makami wanda ya rike a jam'iyyar Fayyande Tarayya da 'yan tarayya. Mu mun san doka, ba za mu taka doka ba har abada.
Jam'iyyar Fayyande Tarayya wacce za ta cika shekaru 10 akan karagar mulkin nishar a watan Afrilun 2021 na fatan lashe zaben da ke tafe domin dorewar abin da take kira ayyukan da shugaba Isuhu ya kaddamar a zamaninsa. Yayin da 'yan adawa ke ganin su za su yi nasara a wannan fafatawa don kawo ƙarshen abin da suka yi wa lakabi da mulkin kama karya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da labari da Salimu Muni Barma, waɗannan shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa ne can jihar Borno domin jin halin da masu sana'ar kamun kifi na tafkin Chad ke cikin wani hali a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram.
Domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kamun kifi din yawanci gaskiya yanzu babu.
Sannan daga bisani mu koma gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi domin jin ci gaban bayanin kwamishinan gona na jihar Niger akan ziyarar ministan gonan Nigeria a wannan gandun daji.
Wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugajen Fulani na kasar Kenya, to ina ganin irin shi ne za a zo a gina Fulani mazauna gurin ne yanzu da tukun.
A yi saurare lafiya. To madalla, bari mu dauko shirin daga can jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya zanta da shugaban kungiyar masunta na yankin tafkin Chadi Alhaji Abubakar Gamandi akan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram.
To gaskiya halin yanzu sana'anka ai kusan a ce babu ita ma, domin wannan rikicin ya kawo duk inda dai ake shiga a kamun kifi din yawanci gaskiya yanzu babu zaman lafiya. To ya sa dukan bar wurin kusan sana'ar ma sai a ce babu ita gaba daya, in dai ba irin dan kogi haka kadan da ake dan shiga na dan lalamuwa ba, haka mutane da yake ba su iya su zauna haka ba abun za su yi ba.
Ka ce kamar babu ita, kamar an dakatar da ku ne daga wannan sana'ar ko kuma kifin ne babu ko kuma ruwan ne babu?
A kifi akwai fiye da duk yadda mutun ya taba sanin shi a da dan a tarihi yanzu kifin da yake tafkin Chadi ba a taba cewa ma akwai kalan shi ba a yanzu irin yawan shi din wanda yake da domin shekaru da aka yi ba a kama shi ya taru sai dai sanadiyar rikici ko kuma ya matsi da ya samu shi wannan tafki din sai ya zama su jami'an tsaro suka hana mu shiga makama kifi din ko mu sawo domin gudun kada ya zama shigar mu din ta sa su Boko Haram sun samu karuwa da shigar mu ko kuma mu masu rayukan mu wurin shiga din ko kuma shigar mu din ta sa ta hana sojoji yin aikin da yake gaban su din domin muna tsakanin su da Boko Haram din to shi yasa sai jami'an tsaro suka dakatar da mu akan cewa kada mu shiga kama kifi ko saya a cikin wannan tafki din sai sadda aka samu zaman lafiya sannan kuma sai su ba mu izini mu ci gaba sana'o'in mu kamar yadda muka saba din
ganin cewa kamar su jami'an tsaro sun yi kirarin cewa an kawo karshen ko kuma an kokarin cin karfin waɗannan da ake zanin ayan gungiyar Boko Haram da ke kai hari a wannan yankin na tafkin Chadi magani kamar za a iya cewa kuma tunda kuna magana cewa har zuwa akwai wannan barazana ba kamar za a tare da sauraron rina aka ba ganin cewa su suka hana ku wannan dama
eh gaskiya akwai sauraron rina aka ba kam dan a ce an kare gaba daya ba zai yi ba kuma kamar da suka fadi cewa sun ci karfin su tabbata an ci karfin su din dan in ka duba yanda suke da gaskiya an ci karfin su amma har yanzu a ce an kare gaba daya yadda mu zamu iya shiga mu kama kifi ai kasuwanci yadda aka sani a dadin to gaskiya har yanzu ba a kai ga wannan lokaci din ba wanda yake an har an kai ga wannan lokaci ina ga hujjar tsaron sun yasa cewa yanzu eh lalle sun kimtsa sai mu shiga
Allahu Allah ya tabbara ya
To a mako mai zuwa cikin ikon Allah za ku je ci gaban wannan hirar amma yanzu bari mu bi kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doko domin jin ci gaban bayanin da ya fara a makon jiya game da ziyarar ministan gonan Najeriya Mr. Audu Obi a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi da ke cikin jihar Niger
yace zai turo da kamfanin da zai sarrafa naman shanu wanda zai gina a nan kamfanin Bobi mamakon rika daukar dabbobi zuwa sayarwa Port Harcourt Lagos Enugu sauransu a nan kamfanin Bobi za a sayar za a bude kasuwa a sayar da shanu na ayanka illa iyaka aka musu nama tsaftatacce na sayarwa
filanin da za su ci amfanin wannan daji na kamfanin Bobi dole sai yan asalin jihar Niger ko ku baki daga wasu wurare daban-daban za su iya su zauna a wannan wuri
eh yanzu dai mun fara da wayanda ke zaunannun gurin saboda mun riga mun dauki census din su mun san ko gidaje nawa ne na fulani ke kamfanin Bobi kuma su ne muke kokarin a yasu gunnar da wannan sababbin rugaje da za a gina wato akwai wani sample da aka zo mana da shi na rugajen fulani na kasar Kenya to ina ganin irin shi ne za a zo a gina fulani mazauna gurin yanzu dotcom kafin kila mun shi baki
yanzu kaman fulani nawa ke gurin wanda kuka diddige
eh muna sa ran akwai magidanta kaman 1600 cikin dajin Bobi shanu kuwa akalla ba kasar ba kila za a samu kaman 7,800 eh cikin wannan dajin saboda murabbi 32 ne shine mafi girman dajin gwamnati a Najeriya ya
yanzu kaman zuwa yaushe kuke ganin komai zai kankama gaba ɗaya ba ku da sauran wani abu da za ku yi a wurin kunin ga kun kammala
wato shi wannan aiki ba aikin da za a ce an shi yau ko gobe an kare bane a aiki ne za a ci gaba daga nan har lokacin da wurin nan ya rayu ya zama birni Fulani suka tabbatar da cewa yanzu kan sun tabbatar da su yan kasa ne
to jama'a yau ma dai iya abinda za mu iya kawo muku kenan sai wani mako cikin ikon Allah yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda biyu da ya bada gudunmuwa a wannan shirin da Majulu Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
cewa da Allah a gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki a jihar Kaduna. Yace muna roƙon Allah ka baiwa rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya nasarar kawo ƙarshen masifar da ke faruwa a jihar Zamfara da ma sauran sassan ƙasar da ke fama da fitintunu. Amin. Shi ma Aminu Kano mai da garko cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama wajen jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa kisan gillar da wasu ƴan bindiga dadi suka yi wa al'ummar. Allah ka bayyana su ka kuma kiyaye ƙara afkuwar hakan a nan gaba. Amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi fatan alkhairi gare ku VOA Hausa. Hakika ma'aikatan gidan yari wato prison service suna cikin wani hali na kuncin rayuwa tare da iyalansu sakamakon rashin samun haƙoƙinsu daga magabatansu. Dan haka muke kira ga gwamnatin shugaba Buhari akan ta gaggauta bincike dan gano abin da ke faruwa a wannan bangaren. Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Abubakar Kawo Girgir cewa yayi. Matasa mu ne fa manyan gobe. A saboda haka ya kamata mu yi wa kanmu fada. Mu guji shan miyagun kwayoyi da ba su da wani amfani a gare mu. Face jefa mu cikin mawuyacin hali da kuma tabuwar hankali. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Hadiza matar mai kamiya Oji Kotas Gombe. Tace to al'umma ƙasar Jamhuriyar Niger da fatan za ku bi cancanta a zabukan ƙasar ku da za a yi. Kada ku bari a yi maku dauki daura kamar yadda ake yi a wasu sassan ƙasashen Afirka daban-daban.
Kuma da lai yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice.
To baba a takaice, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauye yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO James Stolberg a fadar White House yayin da ake shirin soma shagulgulan cika shekaru 70 da kafa kungiyar ta NATO wacce shugaban Amurka ya sha sukar lamarinta a can baya. Alhakin a halin yanzu kuma babban jagoran shawartar kungiyar ta Turai EU Michael Barr ya ce Burtaniya na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma na ficewarta daga kungiyar, sai dai kuma har yanzu ba wata takamaimiyar yarjejeniya da aka cimma akan wannan tsari. Majalisar Dokokin Ƙasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a ƙasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na ƙasar a watan jiya. A yau talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Ƙasar. Ƙudurin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da kuma na rashin amincewa ƙwara ɗaya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita da aka kai hari a masallacin An-Nur da kuma masallacin Linwood da ke Christchurch a ranar 15 ga watan da ya gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane 50.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da daddare za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taimaka muka gabatar da shirin wato Yusuf Ali Harande da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da injiniya na wannan lokaci Mr. Jonas Baba ya kuma kiri ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka nake sallama da ku. Sai anjima amma a dakacin shirin yau da gobe.